kasa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Suleiman yarace tare da Hanifa Kabir Isa. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau talata 14 ga watan Yunin 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ta shirya chat don gudanar da sahihin zaben gwamna a jihar Ekiti da ke kudu maso yammacin kasar.
Duk tsare-tsaren da ya kamata hukumar zabe ta yi na tabbatar da cewa an yi zabe mai inganci a jihar Ekiti mun yi. An kawo kayayyakin aiki na zabe, mun dauki ma'aikatan da su gudanar da zabe, an horar da su.
Za kuma ku ji cewa a Najeriya kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na Asman Air ya mayar da martani ga yunkurin gwamnatin jihar Kano na kin amincewa da kamfanin domin jigilar alhazan jihar. Kuna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustafa Nasiru Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, katika kun labarin duniya. Kwamitin Majalisar Wakilai da ke binciken tarzomar da aka yi a Majalisar Dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun bara ta ce ta dage zaman da aka shirya yi a ranar Laraba. Sai dai ba a bayyana dalilin dage zaman ba, kuma har yanzu kwamitin zai ci gaba da sauraron karar a ranar Alhamis. A zaman da aka yi a ranar Litinin, an gabatar da shaidar faifan bidiyo da tsohon babban mai shigar da kara na Amurka William Barr da wasu da yawa daga fadar White House da mataimakan shugaban kasar na wancan lokaci Donald Trump suka ce sun sha fada masa cewa zargin sa na makudi a zaben 2020 ba shi da tushe balle makama kuma ya sha kai a zaben da aka yi. Barr ya ce da yawa daga cikin ikirarin da Trump ya yi na cewa an tafka kurakurai a zaben gaba daya na bogine da wauta. Kididdiga ta nuna cewa da yawa daga cikin magoya bayan Trump na ci gaba da amincewa da ikirarin ƙarya da ya yi cewa shi ne ya lashe zaben. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau talata cewa dakarun Russia sun lalata gadar ƙarshe da take kaiwa ga Severodonetsk. Lamarin da ya katse hanyar da ake amfani da ita wajen kwashe fararen hula da har yanzu ke gabashin birnin, wanda ya kasance wuri da aka fi mayar da hankali a fafatawar da ake yi a 'yan kwanakin nan. Rundunar sojin Ukraine ta faɗa a cikin wani sabon bayani game da rikicin cewa sojojin Russia na ƙoƙarin samun wurin zama a tsakiyar birnin. Magajin garin Severodonetsk Alexander Stryuk ya ce duk da yunkurin da Russia ta yi na mamaye birnin, sojojin Ukraine sun tsaya tsayin daka. Gwamnan yankin Sahi Hadai ya faɗa jiya Litinin ta wayar tarho cewa sojojin Russia ne ke da iko da kusan kashi 70 na Severodonetsk. Yana mai cewa ana ta kai hare-haren sama akan kamfanin na sarrafa sinadarai da ake kira da Azot a birnin. Jami'ai a Pakistan na shirye-shiryen ba wa tsohon shugaban sojin kasar Pervez Musharraf da ke fama da rashin lafiya damar komawa gida daga gudun hijira na kashin kansa, in ji majiyoyin gwamnati. Jirgin ɗaukar marasa lafiya zai dawo da Musharraf daga asibitin Dubai a haɗaɗɗiyar daular Larabawa bisa amincewar iyalansa da likitoci, kamar yadda majiyar ta shaida wa muryar Amurka. Ba a bayyana ainihin ranar da janar ɗin mai shekaru 79 mai ritaya zai isa Pakistan ba. Iyalan Musharraf sun wallafa a shafin Twitter ranar Juma'a cewa yana kwance a asibiti makonni 3 da suka gabata saboda fama da rashin lafiya. Firaministan Koriya ta Kudu ya yi gargaɗi a yau talata cewa katsewar jigilar kayayyaki da ake samu sakamakon yajin aikin da direbobin manyan motocin dakon kaya ke a faɗin ƙasar na iya yin mummunar illa da ba za ta gyaru ba ga tattalin arzikin ƙasar. Yajin aikin da dubban motocin dakon kaya suke yi a Koriya ta Kudu ya shiga kwana na 8 a yau talata, kuma ya haifar da cikas ga harkokin sufuri da samar da kayayyaki, wanda ya janyo asarar dala biliyan 1.2 a cewar jami'ai. Ma'aikatar sufurin jiragen saman ta ce Motocin dakon kaya na ci gaba da haifar da tsaiko wajen jigilar kayayyaki kamar karfe, siminti, sinadarai da kuma tayoyi. Masu yajin aikin dai sun yi kira da a tsawaita matakan wucin gadi da ke tabbatar da mafi karancin albashin sakamakon tashin farashin man fetur. Masu motocin dakon kayan sun gana da jami'an gwamnati sau da dama, amma kowanne taron ana tashi ba tare da an samu nasara ba.
Da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dr. Shirye-shiryen gudanar da babban zaben Najeriya a baɗi, hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ce ta shirya tsaf don ganin ta gudanar da sahihin zaben gwamna a jihar Ekiti da ke kudu maso yammacin ƙasar. Yayin jawabinsa a taron masu ruwa da tsaki kan zaɓe a Ado Ekiti, babban birnin jihar, shugaban na INEC Farfesa Mahmud Yakubu ya ce hukumarsa za ta tabbatar ƙuri'ar mutane ita ce za ta baiwa duk wanda ya ci ba tare da aringizo ko magudin zaɓe ba. Wakilin murya Amurka Alhassan Bala na da cikakken rahoto daga jihar Ekiti.
Jihar Ekiti da ke kudu maso yammacin Najeriya na cikin jihohi shida da ake gudanar da zaɓe ba lokacin babban zaɓe ba a Najeriya. A ranar Asabar mai zuwa ne dai masu zaɓe za su je rumfunan zaɓe a jihar don zaɓen gwamna da zai jagoranci jihar na shekaru hudu. Cikin shirye-shiryen ganin an gudanar da zaɓe lami lafiya, hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta haɗa taron masu ruwa da tsaki kan harkokin zaɓe a Ado Ekiti, babban birnin jihar, don tattaunawa tare da baiwa juna shawara don ganin an yi zaɓen cikin kwanciyar hankali. Yayin hira da muryar Amurka, shugaban INEC Farfesa Mahmud Yakubu ya ce hukumarsa a shirye take don ganin an yi sahihin zaɓe.
Duk tsare-tsaren da ya kamata hukumar zaɓe ta yi, na tabbatar da cewa an yi zaɓe mai inganci a jihar Ekiti mun yi. An kawo kayayyakin aiki na zaɓe, mun ɗauki ma'aikatan da su gudanar da zaɓe, an horar da su. Duk dai matakan da ya kamata mu ɗauka mun ɗauka. To amma in wannan abu ya zo ƙarshe, kafin a yi zaɓe mukan yi wannan taro don mu ji shawarwari kuma da su masu ruwa da tsaki za su bamu na yadda za a inganta wannan shiri da muka yi. To abin da ya kawo mu yau kenan, kuma mun yi bayani alhamdulillah kamar ga dukkan alamu sun gamsu.
A nasa ɓangaren, babban speta janar na 'yan sandan Najeriya Alkali Usman Baba ya ce akalla 'yan sanda 17,000 ne za su yi aikin tabbatar da an yi zaɓe ba tare da wani tashin hankali ba.
Mun shirya 'yan sanda wajen 17,000 saboda mu zo mu duba shanin election din. A cikin ba wai duka aikin din election din kawai bane, wato akwai wanda kila ba za su zo a yi election din lami lafiya ba. Shi yasa muke so mu kawo mutane da yawa mu duba yadda za mu je kowane polling station, kuma mu duba yadda za mu hana wasu abubuwa da za a lankaya da siyasa ko ta sata ko ta wani abu daban ko ta wani tashin hankali.
'Yan takara da ma shugabannin jam'iyyu daban-daban sun nuna amincewarsu da shirye-shiryen hukumar zaɓe mai zaman kanta, duk da cewa wasu mazauna jihar na cikin zulumi saboda matsalar tsaro da ke addabar jihohi masu makautaka da Ekiti. Alhassan Bala, sashen Hausa na murya Amurka daga Ekiti, Najeriya.
Madalla, a gaida Alhassan Bala. Har yanzu muna Najeriya, inda kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na Azman Air ya mayar da martani kan yunkurin gwamnatin jihar Kano na kin amincewa da kamfanin domin jigilar a hazan jihar, kamar yadda hukumar kula da ayyukan hajji a kasar ta amince. Mahmud Ibrahim Kuri, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Kano.
Jimlar kamfanonin jiragen sama uku ne hukumar alazan Najeriya ta amince su yi jigilar alazan kasar su 43,000 zuwa ƙasa mai tsarki domin aikin hajjin bana. Kamfanonin sun hada da kamfanin Flyers da Max Air da kuma Azman Air. Yayin da aka kaddamar da jigilar alhazan kasar a makon jiya, rahotannin bayan nan na nuni da cewa wasu daga cikin jihohi da suka hada da jihar Kano sun bayyana kin amincewa da kamfanin jiragen sama na Azman Air. Alhaji Abba Muhammad Danbata da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar alazan Kano na cewa
magana ta aikin haji ra'ayin jihar Kano shine waɗanda muka jarraba shekara hudu a jere ba samu tangarda ba, muna nan akan wannan matsaya kuma bamu ga bamu taba rubutawa azumin takarda ta invitation ko kuma ta bukata ko kuma indicating interest cewa za su yi mana aikin jigilar alhaji na wannan shekara ba.
Tunda magana gida din nan dai kullun kowa ita yake yi kamar lokaci da za a ce Kano ta gwada shi azumin.
To idan kai wannan magana shi kansa mai kamfanin matsaya da kuma kamfanin kusan dukkan harkokinsu na yau da kullun da ofisin a jihar Kano yake, kuma ina son tabbatar maka kai 99.9 na ma'aikatan MAS na 'yan jihar Kano ne. Kamar aiki da MAS 2018 mun yi da su da 19 an samu kwarewa da kyautatawa na zai bakin Allah ba su bata mana ba, kuma ga wani dalili da za a sa wani wanda ba ni na zaba ba, kuma hurumin jiha ne da ta zabu kansu dalilin da zai mata wannan.
Sai dai Alhaji Lawan Suleiman da ke zaman babban manajan aikace-aikace na kamfanin Azumin Air ya ce tuni suka fara jigilar alhazan da hukumar kula da ayyukan hajji ta Najeriya ta amince su yi safarar su zuwa Saudi Arabia su fiye da 7,000 a jihohi daban-daban na Najeriya, daga cikinsu kuma akwai jihar Kano da adadin alhazanta ya zarce 2,000.
Mu dai babu wani da izo da mun cike ko ya rubuto ko faɗa mana cewar ba za a yi masa aiki ba, mu dai ba mu ji ba kwanan ka tattauna da shi sai aka kuma muna neman furta mu muna kan bakanmu da shirye-shiryen mun gama komai lokacin da muke jira ya zo kamun mutane insha Allah mu dauka.
Jimlar alhazai nawa ne ita na kwanta baku daga jihar Kano misali?
2,624. Tuna kuma tana da 2,932. Sai Yobe tana da 1,012. Sai armed forces da suke Lagos suna da 282. Muna da total wajen 7,920.
Da na tuntuɓi kakakin hukumar alhazai ta Najeriya Hajiya Fatima Usara ta ce ba ta da wata masaniya dangane da sauyi akan hukuncin hukumar na baiwa kamfanin azumin jigilar alhazan na jihar Kano.
Azumin ne aka ce aka ba ai mai ma press akai jiragen sama da kuma jihohi da aka allocate kowanne.
Babu wani abu da ya biyo baya kenan a hukumance ko a wurinku?
A wurinmu ni da iya sani na ba wani abu da ya biyo baya.
Rahotanni sun ce da yammacin yau ne aka tsara gwamna Abdullahi Umar Ganduje zai kai wata ziyara ofishin hukumar alhazai ta ƙasa, ziyarar da wasu ke alakantawa da ƙoƙarin tausasa hukumar ta amince da bukatar gwamnatin jihar Kano ta kwace jigilar alhazan jihar daga kamfanin jiragen sama na Azumin Air, duk kuwa da cewa mamallakin kamfanin ɗan asalin jihar Kano ne. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
An gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, yanzu kuma ku dan shakata da wannan.
Bin share aba
walle walle wala ta dauki kama kariya
kariya
dai magana gobe ba mu niwa idan mu ne yau magana gobe ba mu niwa ina mugunta domin ba za ta kai mu ga ciwa dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba tun wata rana akwai atashi ba shine ba. Tabbata akwai mutuwa fa kai zalunci a lahirar ka za ka gani fa san wala kiri ba za ya kyala zalunci ba
balle balle mana ta dauki kama kariya kariya yau ne magana gobe ba mu ne ba mutum ma magunci bai yi kama da jagora ba dan ya samu ba za ya tausa alba baki shi ba
walle walle wala ta dauki kama kariya
kariya
cin su ba kama kariya kama kariya su ke wa al'umma dan dauka
madalla yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari ya hada mana
a yayin da damana ta kankama a sassa daban-daban na yammacin Afirka a Najeriya dubban manoma ne suka shiga wani hali mawuyaci a sakamakon yadda ƴan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa ke masu barazana a kusan kowane lokaci rahotanni dai sun nuna cewa akwai ɗaruruwan manoma a wasu ƙananan hukumomi na jihar Niger da suka bar garuruwansu da gonakinsu saboda wannan barazana ta ƴan bindigar Malam Usman Jibril Erana wani manomi ne a ƙaramar hukumar Shiroro
al'amarin da muke ciki a nan yanki al'amarin maganar tsaro abin da yana tsakatsaki saboda har yanzu akwai matsaloli a gabanmu da yawa saboda mutane ba dama su je gona ƴan ta'addan nan kan bi su gona su kama su sukan fake a bakin gona idan suka zo su kama su sannan su neme cewa a biya su kuɗin fansa mutane dai na amfani da daman ne su je gonan da gudu suna yi a tsatsaye wanda suka samu suka je amma wasu da yawa daga ci suna nan a zaune ba su iya zuwa wuraren ba
kana nihin gonaki yanzu jama'a anan ba su je gonaki suka yi shuka ba
a'a da yawa jama'a ba iya kama wanda ba za su iya koma wuraren su don yin noma ba shi yasa muna fargaban fuskantar matsalolin karancin abinci a kaka mai zuwa saboda jama'a da yawa gaskiya ba su iya zuwa inda za su je su yi noma ba
da wasu bayanai na nuna kaman an yi sulhu tsakanin mutanen gari da su wayan yan bindiga a sha abun bai yu ba kenan
wannan ai sulhu da mai mugun nufi ai bai yu wa ai sulhu da barawo ba sulhu bane ai daga mutanen ma da suka yi sulhu suka koma suna amfani da haka suna kama iyalan su suna zane da su suna anshe musu wayoyi idan mutum na wucewa a hanya za su iya kwace mishi mashin da kudin da yake aljihu musamman mashina saboda yanayin wuraren namu bai yu wa ya aikin da motoci to kaga ai ba wani ci gaba a tsarin sulhu
na'am to yanzu me kuke so ita hukuma ta yi
to gaskiya akwai bukatar hukuma ta ƙara azama na wurin jibge jami'an tsaro misali sojoji kuma ƴan sakai da suke yankunan mu nan kamar mutanen wasu special hunters da suke a Galadima kogo suna iya kokarin su wurin ayyukan amma mota bai iya kaiwa wurin so ko duk cewa jami'an tsaron suna kokari sosai fiye da yadda ake tunani dan gaskiya sojojin da suke nan da su ƴan sakai din da suke Galadima kogo da zaran sun ji wani motsi ba tsayawa suna kokari to amma matsalan karancin mashina wurin yin aikin to yana katara ne gaskiya saboda akwai yanzu inda tunda damina ya kama inda motoci ba za su iya kaiwa ba
shi ma dai Malam Muhammadu sarkin Hausawan garin Maundu a karamar hukumar Mariga ya ce suna cikin tashin hankali domin kuwa bayan garin na Maundu akwai garuruwa da dama da mazaunan su sun tsere
gaskiya har yanzu a garin Maundu muna cikin halin hawaye na yan ta'adda wannan damanar da wayar ka bari mai noma
kana nihin har yanzu mutanen ku ba su je shuka ba ne ko wani hali ake ciki
gaskiya har yanzu mutanen mu ba su je shuka ba
to su yan ta'addan suna nan ne
eh zuwa suke suna dawowa
na to yanzu su mutanen ku wani hali suke ciki to
gaskiya yanzu muna cikin halin hawaye na ka kamu kai ko abin da za mu fi yayi muna wahala wa kai
yanzu kun bar garuruwan ne ko
kun wace kun bar garuruwan kun wace kun bar garuruwan yawancin mu suna kasuwa kar ba kan wani gudu ba ta gora
to yanzu kaman garuruwa nawa ne nan babu kowa wurin ku
garuruwan Allah ya yawa da su akwai kakkaran kanka mu hunzu akwai bawo akwai bakura da ladi na uraga duk babu kowa
na'am to yanzu ana cewa da an samu nasara wurin kaman mutane za su koma garuruwan su koma sun koma a ce labarin ba haka bane
labarin ba haka ce ba mu dai ba mu koma garuruwan mu ba har yau
to me kuke so ita hukuma ta yi
ina roƙon gwamnatin tarayya da ta jiha da ta karamar hukuma don Allah da taimaka mana da tsaro mu samu mai noma bana
hukumomin tsaro a Najeriya dai sun sha bayyana cewa suna iya kokarin su domin fatattakar waɗannan ƴan ta'adda ko a cikin watan Janairun wannan shekara ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa sojojin Najeriya umurnin aukawa waɗannan ƴan fashin daji da suka addabi jihar Niger gwamnatin jihar Niger ma dai ta ce ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen yaƙi da waɗannan ƴan bindiga da suka riga suka tarwatsa al'ummomi da dama a wasu sassa na jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger
gwamnati tana iya kokari ta tabbata cewa an samu tsaro a waɗannan wurare musamman hukumar karamar hukumar Shororo nan na abin ya fi tsanani. Abin da ke faruwa shine da yake ƙauyuka din jami'an tsaro suna dan zagayawa suna dan nuna kaman abin da to abin da ke faruwa shine idan mutane suka je gona mutanen nan sukan aje masu sukan su daga nesa tako su zo su samu gona su sadu mutane suna fasan su. To a wannan shine muke cewa mutane su yi hankali su yi la'akari cewa yes noma abu ne hanyar kusan rayuwa amma kuma rai ya fi komai saboda haka gurare ba wai ko ina ba ne amma akwai inda abin yake da tsanani wayansu yan ƙauyuka da yake ba su da yawa wancan ɓangaren. Haka kuma muna ɗan samun irin waɗannan da ƙaddama a shiyan Batankwaro da waɗansu yan ƙauyuka haka su ma.
Mariga local government kenan.
Mariga local government. Domin me sun gane cewa waɗannan ƙauyuka ɗin suna ɗan jin abin gansu harshensu za su wace ko kuma su sa ƴan bangasansu abin da suke sai su zaga su bi gonaki suna ɗaukar mutane. Saboda haka mun yi waɗannan faɗakar. Domin mutane su yi hankali kada mutum ya je shi kadai ya je gona ba wani irin kila waɗansu faɗaka a gudu dama ƴan uwansa akwai ma abin da ake yi akan yi irin aikin gayya irin wannan su je a taya ma wannan da sauransu idan su ga mutane suna da yawa kuma a shirye suke na tabbata ba za su kawai faru a har musu haka nan ba.
Na'am, wato yanzu kenan kuna dai ba da shawara jama'a su rika su daina zuwa gonaki su kadai haka su rika taruwa
su karan kansu mutanen ƙauyen sun sani kada mutum kawai gangancin ya wuce kawai gona domin ya danga sarari.
To yanzu akwai kaman ƙarin jami'an tsaro da za a tura wuraren nan koko dai shawarorin da ne kawai.
Ya wuce shawarwari. Na tabbata killa ban ji doriyan ka ba kwana da kwanaki saboda ana samun zaman lafiya. Abin da ke faruwa shine wanda yake ba sai an bayyana ba jami'an tsaro suna nan suna iyaka kokari kuma su karan kansu ƴan ta'addan sun sani. Saboda haka ba kawai haka za su shigo wuri ba. Su karan kansu suna jin tsoro akwai jami'an tsaro wurare da yawa inda yake ba za mu faɗi cikakken bayani a kansu. Haka kuma yes muna ƙara samun jami'an tsaro daga federal daga abuja duk suna ƙara shigowa domin a yi maganin wannan abun. Dama damuwarmu shi ne a dai samu yawancin ƙauyukan da suke samun waɗannan abin ganna ta'addanci din sun samu zuwa gonakinsu domin idan mutum yana ƙauye bai je gona ba bai da abin to hankali shi tashi yake saboda wani noman shi ne zai ci shekara wani shi ne zai idan ya samu abin gan amfanin gona zai kula da iyalin shi da kuma ɗan uwansa da sauransu. So saboda haka muna la'akari da wannan kuma tsare-tsaren da muke shi ne mu tabbata mutane sun samu zuwa gonakinsu. Kuma ka san irin zamanmu na irin ƙauyuka wata za ka je ka ga gida guda ko gida biyu idan suka zo da yawa kaga wannan ƙauyukan suna cikin gida biyu uku suna cikin hatsari. To kuma yawanci ana yin zama irin wannan ne tun saboda zuwa gona. To abinda muke jawo hankali a mutanen su bar just zuwa gona haka da tashi kawai da sai kai ka wuce gona abinka ka dan tsaya ka dan ji bayani ko akwai wani hadarin jami'an tsaro ko wayannan ta'addan ko suna wuraren da kake tunanin cewa za su iya zuwa gonanka ko kuma gonan waɗansu makwabtanka. Kwana da kwanaki ba su shigo ƙauyuka ba saboda tsare-tsaren da muke yi ke kara ingantawa kullum shi yasa yanzu gonaki suke bi.
Tene dai masu nazari suka ce akwai barazanar samun karancin abinci nan gaba kadan a Najeriya muddin dai aka bari waɗannan ƴan ta'adda suka yi galaba wajen hana manoma yin noma a yankunan karkara. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. To yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
A ci gaba da tankaɗe da rairaya na gasar kofin nahiyar Afirka da ƙwallon ƙafa na shekara ta 2023 a ranar jiya Litinin, ƙasar Morocco ta kakkaɓe ƙasar Liberia a Morovia a ranar jiya da ci biyu da nema a rukuninka. A wannan rukunin Morocco na kan gaba da maki 6 sai Afirka ta kudu da Liberia da rashin ci a wasanni ɗaya-ɗaya da kowannensu ya buga. A wannan rukunin ƙasar Zimbabwe na da kwantan wasanni guda biyu yayin da Afirka ta kudu da Liberia ke da kwantan
wasanni ɗaya-ɗaya kowannen su.
Sai rukuni A inda a ranar jiya Super Eagle na tarayyar Najeriya ya wacike tsibirin Sao Tome e Principe da ci 10 da nema, yayin da Guinea-Bissau da Salewo suka tashi kunnen doki da ci 2-2 kowannen su. A wannan rukunin na A na tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin nahiyar Afrika na ƙwallon ƙafa na shekara 2023 Super Eagle na tarayyar Najeriya na kan gaba da maki 6, sai Guinea-Bissau da maki 4, Salewo tana da maki 1, yayin da tsibirin Sao Tome e Principe baya da maki 2 guda. A wasanni biyu da kowace kungiya ta yi a wannan rukunin. A wasannin ƙwallon ƙafa na Turai a jene kasar Croatia ta wa kasar Faransa ci 1 da nema Stade de France na kasar Faransa, yayin da a wannan rukunin Denmark ta wa Autriche ci 2 da nema. Duk da ranar jiya Faransa da ke rike da kofin duniya da ma na Ligue des Nations din na nahiyar Turai ta yi hasarar kofin na bana na Ligue des Nations, kuma ba za ta shiga karawar kungiyoyi hudu ba ko final four na ƙarshe na wannan wasanni na Ligue des Nations, saboda wasanni hudu da ta yi a wannan shekarar ta bana ta sha kashi su biyu, yayin da ta yi kunnen doki su biyu, kuma ita ce ta baya a rukuninta inda ba za ta iya kamo Denmark ba da ke kan gaba a wannan rukuni da maki 7. Hasali ma kasar ta Faransa sai ta yi da gaske a wasanni biyu da suka rage mata domin ta lashe su ko kuma ta koma a rukuni na biyu na Ligue des Nations na ƙwallon ƙafa na nahiyar Turai da ake kira a Faransanci Ligue B. Ita kuwa 'yar kasar Amurka na Elena Williams, 'yar wasan ƙwallon tennis, a yau Talata ne ta samu gayyata ta musamman daga All England Club na kasar Birtaniya domin halartar kwamfalar Wimbledon Open ta tennis na wannan shekara ta bana. 'Yar wasar ta kasar Amurka ta share shekara guda bata buga wasannin tennis ba tun tsayawar da ta yi a zagaye na farko na Wimbledon na shekarar da ta gabata saboda waɗansu raɗaɗi da ta yi fama da su. Haka ma yanzu haka tsohuwar tauraruwar ta tennis ta duniya tana matsayin ta 208 a duniya, abinda ke nuna ta samu koma baya ainun a wasan na tennis na duniya bayan shekarun baya ta kasance a cikin fara'a da nasarori da ta sha samu a wasanni daban-daban na tennis na duniya. A wasannin ƙwallon kwando ku na kasar Amurka na playoff, Golden State Warrior a cikin daren jiya ne washegarin yau sun ka banke Boston Celtic da ci 104-94 a karawar ƙungiyoyin guda biyu. A halin yanzu Golden State Warrior ne ke kan gaba da ci 3-2. Yanzu haka dai wasanni biyu ne suka rage wa ƙungiyoyin guda biyu da za su wakana a ranakun 17-20 ga wannan watan na June idan Allahu ya kai mu. Haruna Mamman Bango na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraro yanzu sai labarai a takaice.
Kwamitin Majalisar Wakilai da ke binciken tarzomar da aka yi a Majalisar Dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairun bara ta ce ta ɗage zaman da aka shirya yi a ranar Laraba. Sai dai ba a bayyana dalilin ɗage zaman ba, kuma har yanzu kwamitin zai ci gaba da sauraron ƙarar a ranar Alhamis.
Rasha sun lalata gadar ƙarshe da take kaiwa ga Severodonetsk, lamarin da ya katse hanyar da ake amfani da ita wajen kwashe fararen hula da har yanzu ke gabashin birnin, wanda ya kasance wuri ne da aka fi mayar da hankali a fafatawar da ake yi a 'yan kwanakin nan. Jami'ai a Pakistan na shirye-shiryen ba wa tsohon shugaban sojin kasar Pervez Musharraf da ke fama da rashin lafiya damar komawa gida daga gudun hijira na ƙashin kansa, inji majiyoyin gwamnati.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye, da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa, da Julie Leves Gresham da ta ba da umarni, da injiniyanmu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya, ma'assalam.